أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يورانا تأكو أسنة رمضان زمن تجب دا درس من تفسير القرآن نجرمة كما يندى تابن يكي ذا مفارد أمس سنبيوي سنن تجب دا عند متفع جيا أشكين سورة آل عمران إن الله يدى wannan yace ya kamata musulmi ya nemi kirista yayi masa addu'a idan kuma nayi hakan ne ya kamata in yi idan nayi sabo bai halatta ba mutum ya nemi kirista yayi masa addu'a musulmi ya nemi kirista yayi masa addu'a domin addu'ar da suke yi ba ga Allah suke shi kadai ba addu'a ce suke yi wanda take akwai shirka a ciki tunda idan sun yi addu'a za su ce ta hanyar a Yesu Ubangijinsu to wanda kuma duk ya kira wani Allah ya yi shirka ita ko shirka a duk wanda ya yi ta ya rusa ayyukansa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk Allah ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ga annabawa kafin shi cewa duk wanda ya yi idan mutum ya yi shirka aikinsa zai baci saboda haka bai halatta ba ka ce mai kirista ya yi masa addu'a idan kuma ka yi haka bisa rashin sani ka tuba zuwa ga Allah kada ka sake yana daga cikin kuskure da ake yi in an yi taro a ce to idan musulmi sun yi addu'a a ce kuma kirista sai addu'a wannan yana daga cikin hatsari idan musulmi ya yi wannan zai iya warware masa imani domin idan ka inganta daya daga cikin nawaqidul islam kamar yadda malamai suka kawo abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci shine ka tabbatar da ingancin addini ba na musulunci ba idan kace kirista yayi addu'a ka tabbatar da ingancin addu'ar sa kenan ka tabbatar da ingancin addinin sa wanda yin haka kuma warware abin da wato kalubalen Allah ne Allah ya ce kin kafirta kai kuma ka zo ka ce ba kafirta ba har ma ka inganta addu'ar su wannan yana da hadari kwarai da gaske in musulmi ne suka hada taron akwai ai wani taro da aka ta an taba zuwa wannan tambayar wani taro da aka ce za a yi wanda zai shugabanci taron minista ne wanda yake ba musulmi ba sai aka ce in za a fara taron musulmi za a kirawo musulmi ya addu'a sannan kuma za a kirawo fada shi ma ya addu'a muka ce in a Kano ne addu'ar musulunci kawai za a yi duk da shi minista ne ya zo jihar Kano jihar musulmi ce da kan za mu da taro a bude da addu'ar musulunci idan ko ba su yadda ba in sun ce dole sai an yi addu'ar kirista ko kuma aka sanya masu shiryawa su yi addu'ar kirista su soke addu'ar a cikin taron kada ya addu'ar a bude taron kawai haka amma idan har zai kai ya zuwa ga a ce musulmi ya tsara taro ya ce kuma a cikin taron ya yadda ya amince a kira kirista ya bude taro da addu'a wannan hatsari ne zai warware zai iya kai mutum ya zuwa ga fita daga addinin musulunci Allah ya kiyaye mu sannan wannan ya ce don Allah kowane sigar istighfari mutum ya ɗauka ya isar masa ya samu alkhairin da ake sawa mai istighfari ko kuma sai sayyidul istighfar akwai istighfarin da akwai abinda sayyidul istighfar yake yi wani istighfari din ba zai yi ba idan mutum yayi sayyidul istighfar in ya mutu a cikin wannan daren Allah zai gafarta masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya wani siga na istighfar ba zai samu wannan ladan ba amma inda duk aka ce ai istighfar a nemi gafara Allah in ba a kayyade shi ba da nafazi to kowane irin istighfar mutum yayi ya wadatar shugogi da suka zo a cikin sunnar manzon Allah salawatullahi wasallamu alaihi sannan tambaya ta ƙarshe yace wannan yace shi na kasashe ne duk kwanciyar da zai yi in ya tashi sai ya gama ni ya zai yi kullum sai ya yi wanka ko kuwa wannan idan akwai tafsil a ciki ana rarrabe hukuncin idan wanda yake wannan ba za a yi masa hukuncin salasu ba domin hukuncin salasu wato mai yoyon kamar yoyon fitsari ana yoyon mani ma kamar yadda ake yoyon fitsari sai idan ya zamanto yana zuwa wa mutum cikin lokacin kowace sallah kamar tsakanin azhar da la'asar zai zo masa tsakanin la'asar da magariba zai zo masa amma wannan kullun ya kwanta bacci ne to wannan akwai tafsiri idan ya zamanto cewar saboda har ya wato idan ya zamanto cewar wannan saboda wato tsawon gogarci ne ya jibi bai aure ba to sai ya aure ya nemi taimakon Allah Allah ya karfafa shi ya aure ba za a yi masa rukusa ba saboda wannan saboda shari'a ta sanya masa maganin wannan idan ko ba saboda tsawon gogarci ba ne ya zamanto yana yin haka a kullum to sai ya je ya nemi magani a cikin wannan duk da yake ba zai ɗauki hukuncin as-salatu ba ba zai ɗauki hukuncin salatu ba saboda rashin wato samunsa akai akai amma ya nuna cewa ba shi da lafiya sai ya nemi magani amma zai rinka yin wanka tunda ba hukuncin salatu ba ne zai rinka yin wanka koyaushe ya zamanto ya fitar koyaushe ya tashi ya gama niyyar dinnan zai yi wanka sai dai idan ya zamanto cewar abin ya zamanto masa yana sa masa rashin lafiya yawan wankan yana sa masa rashin lafiya to a lokacin nan zai iya jinkirta wankan da asuba ya yi taimama in ya so idan gari ya waye in ya so ya yi wankansa amma ai wanka sau ɗaya a rana mutane ma a kan ba komai ɗin ma ana yi ballantana a ce don saboda akwai ibada akwai wanda ma suke sau biyu a rana saboda haka idan mutum ya yi wanka sau ɗaya a rana musamman in gogurci ne ya sanya masa sai ya je ya aure.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا يأتونكم خبالا ودوا ما عرفتم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا ولوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وأن آية كما يندمك أنبتي تفسير أنت كرشان كراتم نجيع Allah madaukakin sarki yayi kira ga bayinsa muminai da kada su riki wato wadansu a matsayin waliyai majidinta makusanta wadanda yake za su rinka hangar da su su sanar da su sirrace sirracen su da abubuwa na shirye-shiryen su na taimakon addini kada su riki wadanda yake ba daga cikin su ba ko kafirai ko munafikai su ba su wannan matsayi muka ce wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da wani asasi daga cikin asasin imani shine asasin almuwalatu wal mu'adat ko kuma ake cewa alwala'u wal bara cewa imanin fa mutum ba zai cika ba sai idan ya zamanto yayin da yayi imani ya zamanto waɗanda yake jikinta shine masu imani innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu waliyanku majibuntanku sune kadai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke imani walici jibintan lamari ma'anarsa shine nasara da taimako da wakilci da soyayya da zamantar da mutum na jiki wanda shine anan Allah ta'ala ya yi ishara gare shi wanda ɗaya daga cikin sifofi ne keɓantattun sifofi na walici wanda ka ɗauke shi bitsana daga albatsinu ne ciki asalin albitsana ita ce rigar ciki kamar yadda muka ambata wato wanda ya zai zamanto ɗan cikin gida a wajenka wanda za ka keɓanta kai sirri da shi wanda yake ba ka mai da shi na nesa ba wanda yake ka mai da shi ya san abinda ainihin yake kake ciki a ɓoye wanda yake baka bayyana ma sauran mutane to wannan Allah ta'ala yake kada ku riki mutane waɗanda suke ba daga cikin ku ba ku ba su wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya bayyana mana sifofin shi duk wanda sifar wannan sifa ta hau kansa to musulmi bai halatta ka ɗauke shi ya zamanto majibinci ba bai halatta ka ba shi keɓantacciyar soyayya ba idan kai haka mumini musulmi idan yayi haka ya jibinci wanda yake ba musulmi ba ya jibinci kafiri ya mai da shi wato makusanci majibincin lamari to wannan zai warware masa imani zai sa shi cikin munafikai Allah ta'ala ya ce بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فبام منافقي البشر كيما منافقي البشر بتشوى عذابا من رأيه ما تبتش ياتي أجريس سوى نين وإن منافقا سوى نين منافقي الله يتي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سوى وأن دفكي رقان كافرين سدمنتو مجب انتا بامونيني بعض wato duk wani abu wanda yake na taimako da wani abu na keɓantaccen sirri da aminci to ga kafirai suke yi amma ba da muminai ba to wanda duk suka yi haka su ne suka zamanto munafikai a cikin musulmi suke ne suka zamanto munafikai don haka wannan ku yana daga cikin abin da yake warware imani munafunci abin da yake sanya ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sanya mutum ya zamanto ya munafunci Allah ya munafunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai shine ya jibinci kafirai su zamanto waliyansa ba muminai ba a nan wajen Allah ya sifanta sifofin waɗanda suke waɗansu daban ba a cikinmu ba mu muminai wanda Allah ya hana mu mu riƙe su su zamanto waliyai Allah ta'ala ya ce sifa ta farko la ya'lunakum khabala ba sa kaɗaita ƙoƙarinsu wajen abin da zai gurɓata lamarinku abin da zai kawo sharri a gare ku ba sa taƙaitawa wajen ƙoƙari wajen wannan duk abin da suka san kan cewa zai lalata al'amarin musulunci ko ya sanya ma musulmi ci baya to suna bakin ƙoƙarinsu wajen yin wannan ta hanyar kaidi a ɓoye da kuma taimakama da kuma yaƙi da musulunci ɗin a bayyane wadduma anittum sifa ta biyu su suna son abin da yake zai zamanto mashakka tsanani da wahala ga musulmi duk abin da suka ji an ce zai lalata al'amarin musulunci duk abin da suka ji an ce zai hana musulunci yaduwa to abin da suke so kenan don haka duk wani shiri da zaki kan aima musulunci zagon kasa ko kuma abin da yake zai sauƙaƙe yaduwar addinin musulunci su kuma nema suke su tare shi su sanya idan ya zamanto idan alal misali an ce ga wata hanya ga wata doka wadda ta bama musulmi yancin su yada addininsu to su kuma so suke canza wannan dokar ko su canza wannan tsarin to wannan sifa ta biyu kenan qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ga musulmi da musulunci ta bayyana min afwahin daga bakunansu nan Allah bai ce daga harsunansu ba sai ce daga bakunansu domin ya nuna cewa ba ma kawai wato suna faɗa ne da harshe ba a'a wato suna jago wato suna wucewa gaba wajen yin shagube da aibatawa ga musulmi daga dukkan abin da yake na lafazi ne ake fadansa ta hanyar ba'a ta hanyar zagi ta hanyar neman wato tayar da shugabogi da kawo rikici da huce haushi daga zarar an duwa an yi wani abu na samun nasara ga musulunci sai kaga sun mai da wannan abu ba wata nasara bace in wata aya ce ta bayyana wanda za ta bayyana gaskiyar addinin musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga sun saki bakin su wajen yin shagube akan wannan idan kuma aka ji wani abu ya zamanto na wato karaya ne da ci baya ga musulunci kaga sun zo suna ta yada shi suna yayata shi suna nuna farin ciki ga wannan wannan abakin su suke farkad bada fi baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatansu ka suka koye na kiyayya ga musulunci har ya fi abinda suke bayyanawa to Allah ya ce qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun mun bayyana ayoyi a gare ku shine wannan bayani da Allah madaukakin sarki ya bayyana su da sifofin su wanda ba sai ya kira sunaye ba wannan bayanin sifofi din ya isa domin waɗannan sifofin sune za su bayyana waɗannan makiya ga mutum wato waɗanda suke makiyayyarsu ka zamanto ga addininka ne to sun fi tsananin tsiyayya bisa waɗanda suke kinka saboda launinka ko saboda ƙabilarka ko saboda ƙasarka domin tsiyayya ga addini tsiyayya ce ta hasada tsiyayya ce ta wato ba za a taɓa maganinta ba idan dai ba ya zamanto cewar an samu canjin addini ba tsiyayya ce wanda mutum yake yi shedan na taimakonsa a ciki kuma yana ganin yana yin ta ne da sunzani da hujja don haka tafi komai muni tsiyayya ce ta hasada kamar tsiyayyar yahudawa da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi tsiyayya ce ta hasada duk wata aya da ta zo wani sauki da ya zo sai ka ga wannan abin yana kinsu sai ka ga wannan abin suna kinsa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وأن دسك كافرتا دقتك المشركي دقتك أهل الكتاب بأس أصول ولا أبناء الخير يسكومك دقا أبنجدون الله قلنا كيف أنت فرق وأنا يمنى كنت وحسدك وهكذا ذلك دوان ديك إيايا دا يسيك إيايا إن دا أسلم الدين الله يكي وأنا يأيب أن إن كنتم تاقعون إن كنا هنكلتا yana daga ma'anar hankali shine abin da zai tsare ka daga dukkan abin da yake mummuna shine asalin ma'anar hankali larabawa sun kira hankali al-aql daga wato da baibayi iqalud dabba da baibayi da ake daure kafafun dabba da ita domin kada ta tafi ta je inda za ta yi kiwo inda zai zama za ta janyo masifa da makiyayi ko kuma ta ci abin da zai halakar da ita yasa aka yi mata da baibayi ko kuma ta gudu ta talwanta shi yasa aka kira shi al-iqal kuma aka kira shi al-hijr katanga don saboda za ta tsare wato mutum za ta tsare mutum daga dukkan abin da yake ba maslaha bane ba alkhairi ba kuma aka kira shi al-nuhya abin da yake hanawa mai hana mutum abin da yake bai dace ba to hankali shine wanda yake zai tabbatar maka da abin da zai kawo maka maslaha ya kawo maka abin da zai cuce ka nan bayanin sifofin waɗannan mutane da cewa kada mu riƙe su masoya bayan sun bayyana adawa a gare mu wannan dukkan mai hankali ya san haka ne wani mai hankali ne zai je ya abokantaka da maƙiyinsa wani mai hankali ne zai amince ma abokin gabansa shi yasa ne ma idan aka san mutum yana gaba da wani da zai zo ya bada shaida ba za a karɓi shaidarsa ba a wajen Imam Malik da malaman Hijaz Imam Shafi'i haka dalika matabar Imam Ahmad sai daga cikin abinda ake suka akai shaida in akwai adawa saboda adawa za ta sa ba za ka yi nasiha ga wanda kake adawa gare shi ba don haka kai ka zamanto mai Allah ta'ala ki ma bayyana muku ayoyi don ku hankalta wato hankali Allah madaukakin sarki da alqur'ani yana haskaka zukatanmu da alqur'ani yana haskaka hankulanmu da alqur'ani domin babban abin hankali ba shine ka iya lissafi ba hankali ba shine ka iya fasahar magana ba hankali shine ka sami iko akan wato ka sami linzami akan zuciyarka ka samu linzami akan zuciyarka. Shine ma ko yanzu malamai masu tarbiyar wannan zamani abinda suke kira, wanda suke kira shi suke kiransa wato hankali na zuci, na iko akan zuci, wanda suke kiransa da emotional intelligence. Ba wai kawai yanzu in zaka ce zaka gano miƙdarin ƙwarewar mutum ka je kai masa jarabawar yadda yake tasarrufi da lambobi, ko yanda yake tasarrufi da kalmomi, yanda yake fahimtar magana, yanda yake fahimtar zane, yanda yake fahimtar lissafi, ba shi nuna maka hankalin mutum ba. Yaya yake yi idan ya nemi abu bai samu ba, shikenan sai ya haƙura, ko kuwa faɗuwa ba ta zamanto masa halaka ta ƙarshe? In ya tintide zai sake miƙewa, in yana son abu zai ta jarabawa ya ta jarabawa har sai ya samu. Duk wannan sultani ne akan zuciyarka, yanda kake da iko akan nafsinka. To wannan shine ainihin hankali, shine ainihin littafin hankali. To nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bayyana mana ayoyin nan domin mu zamanto masu hankali, ma'ana mu gane abin da zai zamanto mana maslaha, mu ɗauki zuciyarmu ta yi wannan abin, mu gane abin da zai zamanto mana ɓarna, mu kawar da ranmu daga mu yi wannan abin. To sannan Allah ya ci gaba da bayyana mana sifofinsu ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum, ku ne waɗannan da kuke son su, su waɗanda suke gaba da ku. Wala yuhibbunakum, su ka ba sa son ku. Wannan wanda ya nuna kan cewa kenan ai abun ban mamaki ne, shi yasa ma aka kawo ha utambi ku faɗaka ku ji, ku fa ku ne kuke son su, alhali su ka ba sa son ku. To saboda haka wani mai hankali ne zai yadda da wannan, wani mai hankali ne zai yadda da wannan? Ko mutum ne masu hankali idan suka ga mutum yana son ya je yana neman aure, idan suka ga mutum ya je yana neman aure sai hidima yake mai yarinyar ba ta son ka, masu hankali ne za su yi maka? Sai ka haƙura zai ka nemi wanda kake son ka, amma shi ba zai gane ba saboda ya riga ya faɗa. Amma ka ga ana jin tausayinsa sai a tsamo shi an kai shi cikin halaka ne, ba hankali ne yake ba a lokacin nan, ba hankali ne yake sai tsara a kansa ba, sai tukuna an tsamo shi daga cikin wannan wato makantar, daga cikin wannan kurkukun. To sannan sai ya samu basira. Allah yake ku ne kuke son su, su ko ba sa son ku? Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuma kuna imani da littafi baki ɗayansa. A nan akwai tafsiri guda biyu wajen malamai, wanda yake dukkaninsu ingantattun fuskoki ne na tafsiri. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuna imani da jinsin dukkan littafan Allah, wato alkitab nan bi ma'anar jin, kuna imani da attaura, kuna imani da injila, kuna imani da zabura, kuna imani da suhuf ibrahim, kuna imani da alqur'ani. Su ko ba haka suke ba yahudu? Yahudu suna imani da attaura ba sai da injila ba, ba sai da alqur'ani ba. Nasara suna imani da attaura, suna imani da injila ba sai da alqur'ani ba, ba sai da suhuf ibrahim ba. Saboda haka ta yaya za a yi idan kun sha bamban a wannan asali na imani ya zama zukatan ku sun haɗu? Saboda littafinku alqur'ani ya tabbatar da matsayin annabi Musa da matsayin annabi Isa da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su ko yahudu ba su yi da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, wanda alqur'ani ya tabbatar. Saboda haka ta yaya za a yi idan dai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wajenka, ka yadda ka amince ma wanda yake shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata kima a wajensa? Ta za a yi ya zamanto kun samu zukatanku sun haɗu, zukatan ba su taɓa haɗuwa ba? Fassara ta biyu, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, ku mu'minai masu gaskiyar imani kun yadda da littafin Allah baki ɗayansa alqur'ani, duk abin da ke cikin alqur'ani kun yadda da shi. Munafikai kuwa yu'minuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd, sun yadda da sashen littafi ba su yadda da sashen littafi ba. In alqur'ani in ya dace da abin da suke so sai ta ayi alqur'anin ma ya ce, in bai dace da abin da suke so ba sai ku kun fi tsanantawa, ku ɗauki addini da sauƙi. In an gaya musu abin da ba su yadda da shi ba a cikin alqur'ani kenan, kamar dai suna cewa a'a wannan ku addini kada ku yadda da shi. To idan ya zamanto cewar an samu wannan bambanci tsakanin ɓawa'id akan littafin Allah akan alqur'ani ba za a taɓa haɗuwa ba, wannan shine rigimar musulmi mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka dauki tafarki daban tafarkin gaba da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce alqur'anin da sahabbai suka kawo alqur'anin da muka samu ta hanyar sahabbai wanda Allah ya saukar da shi kuma muka same shi ta hanyar sahabbai ba shine ainihin alqur'anin ba to kaga cewa za a yi a samu wani abu da zai daidaita mu dukkan mazhabobin musulunci malikiya hanafiya shafi'iyya hanabila ahlul zahir jama'a wanda ma suka wanda ma bamu san su ba da aka yi su irin su mazhabar sufyanu sauri mazhabar abu sawar mazhabar auza'i da mazhabar ibn al-mubarak dukkanin su sun yadda da alqur'anin nan to amma waɗanda suka ce ba su yadda da shi ba ko da sun faɗa a baki amma a ainihin gaskiya suna faɗan manzon Allah gaskiya ne ba su yadda da su ba ko kuma suna yadda da riwayoyi da suke cewa alqur'anin nan ba shine sahihi ba wannan kaga babu yadda za a haddace su domin waɗannan su ne munafukai shi yasa a tarihin musulunci da su ake haɗa kai domin a yaƙi musulmi lokacin da tata mongol wannan kabilar mayakan da Allah ya sallaka su suka shigo cikin daular musulunci suka rinka kaddarna ba a kama khalifan musulmi ba al-khalifatul-abbasi ba a kama shi ba sai da sharrin wazirinsa rafidi ibn al-alqani wanda yake ba musulmi ne ahal ba musulmi ne sunni ba musulmi ne wanda yake akan wannan mummunan mazhabar ta gaba da sahabbai shine yayi mongol makidar da aka zo aka kama khalifa na musulunci aka yanka shi yankan saniya sannan suka shigo da su cikin Baghdad suka rinka karkashe musulmi suna kame matayensu suna fajirci da su da su aka yi wannan makircin saboda wannan zai nuna maka cewar wato imanin su a baki ne amma munafike ne a hakikatan domin duk abin da yake zai cuci ba sa san musulmi makiyan musulmi suke fi domin su a wajen su wanda ba musulmi ba ya fi musulmi shi yasa maimakon su je suna kiran kirista zuwa ga fida cikin addininsu sai dai kokari suke yi su sanya ma musulmi shakka akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu addini Allah yake daga cikin sifofin su wa idza laqukum qalu amanna idan suka hadu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalu 'addu 'alaykum al-anamina min al-ghayb idan ka suka ke banta da kawukan su su kadai suka duba suka ga babu wani wanda yake ba daga cikin su ba wanda yake shi ma munafiki ne dan uwan su 'addu 'alaykum al-anamina min al-ghayb sai su rinka haka suna cizon dan yatsa suna cizon dan yatsa musamman in suka yi tunanin cewa addinin musulunci ci gaba yake wanda yake sunnar Allah ce haka take ga addinin musulunci in suka ga wannan sai su kama cizon dan yatsa wannan cizon dan yatsa kinaya ne akan wato fushi da bacin rai akan abinda baka so ya faru shi yasa yace suna cizon dan yatsa min al-ghayzi daga fushi da zafin zuciya Allah ta'ala yake qul mutu bi ghayzikum ce ne musu ya rasulullah mutu bi ghayzikum kumutu da fushinku wannan fuska biyu ce imma addu'a ce aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa kumutu da fushinku wato har ku mutu saboda fushi ba za ku canza kaddara Allah ba ta daukakar addinin musulunci ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musu addu'a ba ya faɗa da figar addu'a bane a'a ya mayar musu da martani kan cewar wato ku mutu da fushinku domin wannan ba zai canza abin da Allah madaukakin sarki zai yi ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ne من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ دو وان بيكي فمان شوى الله بذيكي ما كيما زال الله صلى الله عليه وسلم بقى دنيا دل آخرة فيراتي إجيا دل سما سنة يينك إجيا واتو تما قريشي يموتو يجني إدوان لن زي حلق الله كيما زال الله صلى الله عليه وسلم واتو كوكا سو كوكا إجي الله سياتي ما كيما صلى الله عليه وسلم to haka nan ma Allah yake fada qul mutu bi ghayzikum ko kun rayu ko ba ku rayu ba ko kun mutu saboda bakin ciki wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin sa ba wato taqri'i ne kankasar zukata ne Allah ta'ala yake musu shi yasa ne ma yake daga cikin uslubi da gwanayen larabci suka dauka wajen wato rabbi ga abokin hamayya idan mutum yana maka hamayya kai kuma kaga Allah gashi kuma Allah madaukakin sarki zai baka rinjaye yake a kansa sai ka ce to mutu bi ghayri ka mutu da fushinka wato ma'ana ba za ka canza komai na kaddara Allah ba inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wato Allah ya san abinda zukatan su suka kullata na fushi da zafin zuciya akan abinda suke gani na taimakon addini da Allah ta'ala yake. Sannan Allah ta'ala yake in tamsaskum hasanatan tasu'uhum, idan kyakkyawa ta same ku shine nasara akan abokan gaba, ko kuka samu wani abu na alkhairi ci gaba hadewar kalma yin wato dinkewar baraka, duk wani abu wanda yake zai ciyar da ku gaba ya ciyar da addinin ku gaba tasu'uhum, wannan sai ya bakanta musu. Yayin da zaka ji an ce wani abu, yayin da zaka ji an zo an ce kabila guda sai shiga cikin addinin musulunci, sai kaga abin yana bakanta musu, da za su keɓanta da nasu ya nasu, sai ce in ana wannan magana sai ce abin nan terrorist aka kara kawai, terrorist aka kara a duniya, su suna ganin wannan ba nasara ba ce. Idan an ce addinin, idan an ce musulmi sun ci gaba, wannan bai musu ba. wa in tusibkum sayyi'atan yafrahu biha, idan mummuna ta same ku kuwa yafrahu biha, sai su farin ciki da ita. Idan aka ji an ce an yi ridda, in aka ji an ce an yi ridda, ko aka ji an ce musulmi kansu ya rarraba, wannan kungiya na rigima da wannan kungiya, ta kyakkyale su gama da juna duk mun huta, wannan sai su farin ciki da shi. Duk wannan fa Allah ne ya gaya mana sabokin su ne. Haka suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a zamanin a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a wannan zamanin. Akwai irin su. To duk sawa'un a cikin kafirai na asali maguzawa, ko a cikin yahudawa da kirista, ko ma a cikin musulmin ma cewa musulmi ne amma kuma su munafikai ne, duk masu irin wannan ga addinin musulunci, la tattakhidunahum bidana, kada ku rike su zamanto majiɓinta, kada ku sanar da su asirin addinin musulunci, kada ya zamanto kun keɓanta kanku a wani club da kuke haɗuwa tare, ko kuma wata daba wadda kuke haɗuwa tare, ko wani majalisi naku wanda sai ya kuyo ku ne kawai za ku rinka tattauna irin wannan maganar. Idan kuka haka kun haici Allah, kun haici addinin musulunci, kuma wara imanin ku musulmi, kun zamanto munafikai. Saboda haka daga cikin irin jinsin kafirai din, dan ka wannan ba wai ya hana mu'amala da kafiri ba, amma ka nuna masa soyayya bi halatta ba, musamman idan ya zamanto cewar mai irin waɗannan sifofi ne. Dan akwai kafirai wanda suke kafirai ne amma su ba ruwansu, yau da duk duniya za su musulunta su ba su damu ba, shahuliyarsu suke tunda dai ba za a hana su su shagiyar su ba, da sauransu za su je su shiga cikin ɗaki shagiyar su, shikenan su ba su damu da abin da ake yi na addinin musulunci ba. Akwai su ko irin annan za mu gansu su sha'anin shari'a da ake aiwatar da shari'a, su bai dame su ba, tunda dai suna cinikinsu za su zauna lafiya, wannan bai dame su ba. To waɗannan ba su ne abokan rigimar musulmi ba, waɗanda suke zaune domin su ne musulunci zagon ƙasa. To shi ne kada Allah ta'ala ce inna ma yanhaqullahu 'anil ladina qataluukum fid din wa zaharu 'ala wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu, waɗanda Allah yake hana ku ku jibince su sune waɗanda suka yaƙe ku akan sai kun bar addinin ku, suka kore ku daga gidajen ku, suna gaba da ku saboda addinin ku, kuma suka yi taimakekeniya da juna akan fitar da ku daga gidajen ku, waɗannan sune Allah ya hana ku da ku jibince su. Amma sauran kafirai wannan za ku iya kyautata musu, kana da kafiri ba gaba yake da addini ba, ba gaba yake da addini ba, za ka iya in kai abinci ka tura masa kwanan abinci, kai masa ka bashi hadiya. Allah ta'ala ce la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, Allah bai hana ku ba ga waɗanda yake ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba, ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba, kan kuwa ku yi nagarta a gare su da kyakkyawan kalma da kyakkyawan ɗabi'a da dukiyarku, la'alla wannan ma zai janyo su zuwa da shiga cikin addinin musulunci. Waɗanda bai ke ba a wannan mu'amalar da su, su ne masu gaba da addini. Waɗannan duk wanda suke bayyana gaba da addini da gaba da musulmi da farin ciki akan duk wata wato musiba da za su samu musulunci ko musulmi, waɗannan ko sun bai ko a harshensu sun ce su musulmi ne, sun sa rigar musulunci, waɗannan dole a yi gaba da su, kada a ɗauke su zamanto wato majiɓinta ba muminai ba. Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaku, idan kuka yi haƙuri ma'ana a kan bin Allah, kan kada ku ce za ku karkata zuwa gare su, domin wani lokaci wani abu zai sa su kan cewa to ai idan ba mu je wajensu ba, ba mu sani ba, la'alla abubuwa su zo su ba inda ake tsammani ba, ya zamanto yau su ne a sama, kuma su jallaza mana gara mu dan raba kafa mun raba kafa muna nan ko da abu da yake ba za su san cewa dai mu ma dai muna tare da su to wannan rashin hakuri ne Allah ya ce wa in tasbiru in kuka hakuri akan kada ku wannan raba kafa dan saboda neman wani abu na duniya kuka hakuri akan da'ar Allah fa ya ce muku ku yi kada ku dauke su waliyai kuka dage akan ba za ku dauke su waliyai din ba domin dama hakuri iri uku ne kai hakuri akan cutar da za ta zo maka in ka bi Allah kai hakuri akan da'ar Allah ranka baya so amma kai kai hakuri akan barin sabon Allah ranka yana so amma ka hana ran naka abin da kake so kai hakuri ka cije akan barin abin da Allah baya so to idan kuka yi wannan hakurin watattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi takwa kuka yi aiki da albannin Allah madaukakin sarki la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidinsu mummunan nufinsu da mummunan shirinsu ba zai cuce ku da komai ba wannan akwai tasliya akwai rarraki da ban hakuri da kyakkyawan alƙawari na Allah madaukakin sarki ga muminai cewa kada ku shagalta da tsorata da wato shirin da kafirai suke muku da ƙarfinsu da kuke gani a zahiri da irin yanda suke bayyana muku a dawa da yanda suke amfani da alƙalaminsu da dukiyoyinsu da ƙarfinsu wajen yaƙi da ku kaji ana cewa ai yanzu akwai na'ura da kana cikin fili ma za a iya gane hatta dajin mukamin soja za a gane ballanta na adadin sojoji to da ka ina kai ina yakin waɗannan duk wannan kaidin da sauransu wannan kada ya tsoratar da ku da komai wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kun yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidinku ba zai cuce ku da komai ba wannan lamuni ne da Allah yake yi mana cewa idan dai muka tsaya akan dagewa kan umarnin Allah muka yi hakuri da duk abin da zai same mu kan bin umarnin Allah kuma muka dage akan bin umarnin Allah din to kaidin mai kaidi ba zai cuce mu ba wannan ayar tana da jidda yake ta sauka ne akan masu gaba da musulunci dalalar ta abin da take nunawa mai gamewa ce ga dukkan musulmi yayin da yake fuskantar wanda yake adawa da shi ko shaitan ne ko shaitan ne in kana so ka samu rinjaye akan shaitan ka riki wannan as-sabr wa taqwa kai hakuri ka san abin da yake samun ka din ta fuskar shaitan din daga Allah ne ka dage ka cije kai hakuri amma ka tsaya kyam akan Allah ka tsaya akan tafarkin tsoron Allah to wallahi karshen ta sai zaka yi nasara inna kai da shaytani kana da'ifa kaidin shaitan tabbatacce mai rauni ne a dawwame mai rauni ne shi za a kawo kana menene akan dawam nan Allah yana magana ne akan kafirai da suke tare da shaitan din ba shi kansa shaitan din ba alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa ku yaki waliyan shaitan kaidin shaitan mai rauni ne da shaitan din da waliyansa min al-jinni wal-insi daga cikin aljinnu da mutane kaidin su mai rauni ne idan muka rike Allah din nan dole kai hakuri akan cewa Allah zai jarraba ka dan haka kana buƙatar sabr ba wai kawai idan ka faɗa Allah a bakinka shikenan sai Allah ya kyale ba sai Allah ya jarraba ka yayin da gaske kake yi ka rike Allah din da gaske kake yi dan haka Allah zai jarraba ka domin ya bayyana masu gaskiya da kuma wanda suke tun faɗa alhali kuwa abin da ya riga ya shiga cikin zuciyarsu ba sannan kuma kuka tsare takawa kuka tsare tsoron Allah to kaidinsu ba zai cuce ku da komai ba wannan waqfa yana da muhimmanci mu wato mu nazinci mu fahimci zurfin ma'anar wannan aya mu rike ta kankan musamman a wannan zamani da ake nema muna gani cewa babban abin da yake bata mu shine sakin Allah da muke ana nema a kora mutane a koma zuwa ga Allah waɗansu mutane kuma sanan suna nema su kora su zuwa ga aljanna zuwa ga aljanna kwanaki biyu din nan da suka wuce wai aka yi wani littafi yadda za ka mallaki rauhani aka zo aka hira da mutane akan wai yadda za ka mallaki rauhani aka bayyana abubuwa na shirka a cikin ƙasa a cikin gari wanda muke tutiyar tauhidi da ɗabbaka shari'ar musulunci ana cewa wai ka kira wani damdama ya ilu wane ne ya ilu wai ilin nan sunan Allah ne duk wanda yake ilu sunan Allah ne ya kafirta domin wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah wane ne babu wani zancen ruhani sai a ce ma wai duk abinda Allah ma yake a cikin alqur'ani shine yayi da kudrar sa ce aka yi sai a ce ruhanin wannan sunan ne yazo yayi shi wato Allah baya komai sai ruhani sai aljar a sa mutane su aminta da aljar shi yasa zaka ga yau sai a kawo mana mai raƙumi gobe a kawo mana abin nan karatuna walqiya an yi rubutu a cikin sa karatun idan aka rinka zuwa aka rinka shan ruwan kududdufi a gefen abin nan a gefen filin masallacin Idi kwan gogo aka rinka shan ruwan kududdufi ya an gawai wani rubutu yana walqiya a ciki ana rubuta sunan Allah an gara kuma an gawa ne ne waɗansu surkulla aka kawo mutane suka rinka zuwa suna shan wannan ruwan lokacin da malama Allah ne kaɗai sa wanda suka mutu da kwalara daga shan wannan ruwan duk domin ne domin a raba mu da Allah ana nema a kawo mana wani abu wanda yake sarab ne ka wani waye ne yani ba shi da hakika wani ne ina shi dan ina ayoyin Allah ina shi dan ina ayoyin Allah innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu ba shi da wani karfi ba shi da wani sultani akan mu'minai masu dogaro ga Allah ka rike Allah din da gaske ka gani ba wai dan ka jaraba Allah ba ka gwada ba a gwada Allah ka rike da yakini ka gani ba zai isa ba zai isa komai ba to da ka rike wannan aya Allah ya ce wa in tusbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a illar kawai yanda za a same mu idan muka saba idan ya zamanto an same mu mun yi sassauci wajen takawa wajen tsayuwa akan iyakar Allah to anan ne sai Allah ya sallaka makiyan mu akan mu shaytan baya samun mutum ya samu tasiri akan sa sai yayin da yana kokari da lokacin sassaucin sa ne yayin da shagalta ya tudanye da sabon Allah amma ka tsare Allah ka gani in ka tsare Allah bai isa ba da shi da rundunonin sa dan haka nan Allah yake nuna mana cewa idan muka hakuri muka ji tsoron Allah kai din su ba zai cuce mu da komai ba da su akan kansu da kuma waliyan nasu daga cikin aljinnu wal insu ba za su cuce mu da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lallai Allah madaukakin sarki mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa Allah mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa duk abin da za su yi suna cikin kudrar Allah ballantana ba za su fita ko ina ba su tsira daga Allah madaukakin sarki ina za su je Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtabi samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kuna tsammanin za ku keta ku fita daga cikin wato sassan sammai da kasa ku fita ya ku taron mutane da aljanu ina za ka je gabaki daya duniyar sammai din gabaki daya da kuma wato duniyoyin da ake da su kasashe daban-daban halittar duniya da ake da Allah ya daban-daban dukkanin su al'arshi ya kewaye su so haka ina za ka je ina za ka fita al'arshi kuma shine abin da ya kewaye mulkin Allah baki daya shi yasa Allah ya kawo wannan sifa tafa ta nuna kan cewar ihatar Allah kewayewar Allah ta kowace janibi ne da ilimin sa da kudurarsa da kuma girmansa na'am
والله سميع عليم
نعم wannan ayar shimfida ce da ayoyi wajen 60 nan gaba da za su zo akan yakin Uhud yakin Uhud shine yaki na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da kafiran Quraishawa suka yaki bayan yaki na farko shine yakin Badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan Ramadan sannan da shekara ta kewayo a cikin watan Shawwal aka yi yakin Uhud wannan ayar ita ce aya ta farko ita ce shin fada akan wannan yaki Allah ta'ala yake wa idza dawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital ka ambata ya rasulullah yayin da ka tuna yayin da ka fita da sassafe kai jijjifi da sassafe daga gida daga iyal daga gidanka daga iyalanka tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital kana sanya wa mu'minai wajen zama domin yaki wato wurin wato kowa makamin da zai tsaya cewa kai ga inda zaka tsaya kai ga inda zaka tsaya maqa'id jam'u maq'ad an yi amfani al-maq'ad asalin ma'anarsa wajen zama dare da cewa ba wai lallai ya zama to zaman ake ba duk da yake a cikin mayakan akwai wanda yake zama suke kamar maharba zama suke akan dutse amma akwai wadansu wanda yake ya tsayar da su ba zama suke ba Allah ta'ala ya ce ka tuna wannan ka tuna da wannan wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga duk abin da ya faru na yakin alim ya sani duk abin da ake akan idan sa duk abin da ake a sanarsa da jin sa ne ake tabaraka wata'ala yakin shawwal yakin uhud an yi shi a cikin watan shawwal yakin dagar mun san sa da dunsa shine musulmi sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sun fita domin su kwace dukiyar Quraysh da ta taho da kasuwanci daga kasar Sham wanda dukkan wani mai kudi a Quraysh ya sa dukiyarsa a ciki to wannan dukiya ta tsira amma kuma Allah ta'ala ya yi nufin ya kawo hikima da za ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin auliya'ullahi da auliya'ush-shaytan aka zo aka gamsa a yakin Badar aka samu nasara akan kafirai tare da cewa musulmi ba su da yawa wannan ya kawo natija mai yawan gaske an samu natija mai yawan gaske to kafirai da suka koma sai suka ce wannan dukiyar da Abu Sufyan ya tsirkar da ita ya samu ba a kama ta ba dukkan ribar da aka samu a ciki ba za ta ji ga kowa ba za a tattara ta ne domin a taimaka mai a tara rundunoni a ɗauko hayar 'yan Habasha guraye wajen yaƙi a je a ɗauki fansa a kan wanda aka shi ranar yaƙin Badar don haka Abu Sufyan ya zamanto ya jagoranci waɗanda suka je Quraishu domin su je su kai hari ga musulmi sun je sun isa Madina sai suka zauna a gefen dutsen Uhud amma suka sanya dutsen Uhud din a wato arewa maso gabas da su arewa maso gabas da su a cikin kusa da kwarin akwai kwari da ake ce masa Wadi al-Aqiq a nan suka yi sansanin su da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawara da sahabbansa kamar yadda Allah ya umarce shi da cewa washawirhum fil amri ka nemi shawarar su a cikin al'amarin al'umma fa idza azamta idan kai azama akan kai yanke matsayi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara daga cikin wanda suka ba su shawara akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai amma ya kawo shawara da ta dace da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah mu zauna a cikin garin Madina mu kale su zauna a can in muka kale su ka zauna a can sun zauna a wuri wanda a kurkukun da yafi komai muni domin sun zauna a waje wanda yake babu ruwa babu abinci su cinye guzurinsu daga baya su koma da kunya ko kuma su ce za su shigo cikin Madina in suka shigo cikin Madina cikin labarurukan tarihi da yawa daga cikin al'ansar waɗanda ba su je yaƙin Badar ba mun san mun ji labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙin Badar ba ya fita da niyyar yaƙi ba ne al'ansar mafiya yawan su ba su fita ba musamman waɗanda suke hanyar gidajensu ba ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ba ne ba san da fitar ba suna can nesan Madina ba su zo ba saboda haka su kuma Allah suke su ma yanzu ga dama ta zo da za a je a yaƙi a samu shahada ko a samu lada mai girma wajen Allah saboda haka ce a ya rasulullah mu fita ya zamanto ra'ayin ku shine yafi yawa wannan an yi abin ne bayan sallar juma'a an yi abin ranar juma'a 10 ga watan shawwal ko kuma 14 ga watan shawwal a bisa sabanin malaman tarihi bayan an yi sallar juma'a ne aka yi wannan shawara da ya zamanto ra'ayin mafiya yawa ya karkata zuwa ga afuta din ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida ya sanya sirkensa ya sanya kwalkwali sannan ya fito da ya shiga sai sahabbai suka ce kun gani fa daga dukkan alama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata kan a zauna a cikin Madina a kare Madina ba kan a fita ba saboda haka sai jikinsu ya yi la'asa suka yi nadama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce ya rasulullah mun ga kamar ra'ayinka ya karkata kan mu zauna ne to mu zauna din ba sai mun fita ba yace a'a ai ba zai yi ba baya yiwa ga annabin Allah bayan ya sanya silkensa da kwalkwalinsa domin ya yaki ya cire shi har sai Allah ya hukunci a gare shi shine fa idza azamta fa tawakkal ala Allah in ka yanke abu to ka dogara ga Allah sai ka jira hukuncin Allah kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin garin Madina ya je waje wanda ake ce masa al-mustarah yana nan a hanyar sayyidu shuhada a cikin Madina ga wanda suka je haji ko umra idan suka tafi zuwa wajen ziyara masallacin Uhud idan ta tsohuwar hanya ce da ake bi hanyar da ake ce mata har yanzu ba ta farkin kisanke sunan hanyar kenan sayyidu shuhada tariqu sayyidu shuhada a wannan hanyar a gefen hagunta akwai masallaci nan da ake ce masa masjidul mustara masallacin hutu annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi sallar la'asar yayi sallar magriba yayi sallar isha yayi sallar asuba bayan yayi sallar asuba to sannan ya karasa zuwa Uhud to shine a da ya isa zuwa Uhud da safe to lokacin ne yake sanya mutane yake rarraba kowa inda zai zauna a wajen yaki to shi yasa ne aka ce wadansu malamai suka ce wa idza dawta dinnan ma'anarta wannan fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga al-mustara min ahlika ahlin da ake nufi ai daga madina wadansu kuma suka ce a'a ai fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ne fitar ta farko tun ranar juma'a saboda haka sai suka ce ma'anar ga dauta kharajita yayin da ka fita min ahlika daga iyalanka domin ka nuna ma musulmi wato wajen zaiwarsu domin yaki a tafarkin Allah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin ya isa Uhud Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya koma baya da shi da mutum 300 dama da baki ɗaya su 1000 ne ba mai doki ko ɗaya a cikin su mun san kuma matsayin doki a wajen yaki su ko kafirai da suka zo dawakin su 100 dawaki 100 suka zo da su sun raba su biyu ɗaya gefe ɗaya suna gefen hagu gefe ɗaya a ƙarƙashin jagorancin Khalid ibn al-Walid lokacin da musulunta ba ɗaya gefen suna gefen dama arewa kenan kusa da dutsen Uhud a ƙarƙashin jagorancin Ikrimah ibn Abi Jahl shi ma daga baya ya musulunta a lokacin da musulunta ba Ikrimah ya shiga yakin Khalid ibn al-Walid ko bai shiga yakin ba kamar yadda zamu gani to da suka su 1000 ne su musulmi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya janye mutum 300 sai ya zama tsoron mutum 700 wannan abin shi kuma abin da yasa yayi haka yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin yara ra'ayin wawaye ya faɗi magana wanda take ita ce ta kirki bai yadda da ra'ayinsa ba to ba haka to bari ya nuna masa sai ya janye aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 700 yayin da suka taho kafin su karasa ganin janyewar waɗannan kabila biyu daga cikin musulmi ba munafikai ba na kirkin musulmi su sai al-ansar banu salama banu salima da banu haritha su ne wanda aya ta gaba za ta zo id hamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da jama'a biyu suka yi nufin su ma su karye su jare su koma su bar musulmi Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyinsu bai basu sun yi haka ba saboda ya san su mumine ne na gaskiya sai bai sa wato nafsu rayukansu da sarransu da shaidan sun yi rinjaye a kansu ba su kai su zuwa ga halaka sai Allah ya tabbatar da su shine Jabir ibn Abdullah in ya karanta wannan ayar sai ce akan mu wannan aya ta sauka amma wallahi ba na burin a ce muna da wato garken raƙuma a maimakon a ce wannan aya ta sauka akan mu domin Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyinsu duk da an faɗi wani abu ne na aibi a kansu ko cewa sun yi niyyar su karye su kyale annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kawai Allah ya musu tazkiya ya ce Allah ne waliyinsu yace wannan sai yake jin daɗin ta to da suka je dutsen Uhud duk wanda ya je Madina ya ga yadda dutsen Uhud yake dutsen Uhud yana arewa da Madina yake dutsen Maharba yana kudu da dutsen Uhud jihar da Madina take dan karamin dutse ne tsakanin dutsen Uhud da dutsen da Maharba take akwai tafiya mai nisa to annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dutsen Uhud din ya zauna ya sanya sayyidina Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam su zamanto tare da su zamanto su ne za su kiyaye su tsaya a gefen dutsen Uhud kada a zo musu taron bayan su ya sanya maharba akan wannan dutsen yace ku zauna a wannan bigira ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu ko da kun ga walau ra'aytum at-tuyura tahtafu ajsamana fala tabrahu makanakum ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna cincinye mushe suna cinye gawawwakin mu ne kada ku bar inda nake muku zauna sarkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair su 40 ya sanya su a nan wajen wannan tsari ne na yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san za a je a yakin ta gaba ne to za a iya zuwa musu ta baya idan aka zo musu ta baya ga su sayyidina Ali suna jikin dutsen Uhud ga su Abdullahi ibn Jubair a dutsen Maharba da kibbau za su rinka ruwan kibiya ga dukkan wani wanda zai zo ta doki ba zai ji a kabilan ba zai dai shigo ta nan wajen bai zo musulmi ta baya hukka muhkama annabi sallallahu alaihi wasallam yake to shine ma Allah yake ishara gare ta wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wannan shirin tsarin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine Allah yake tsaratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mun san kuma wato yayin da ake yin irin wannan lokaci ne mai tarin albarka lokaci da Allah yake karban addu'a lokacin da ake shirin ake yin sahun ta sauyi shiri domin a yaki domin daukaka kalmar Allah. Allah na karban addu'a a wannan waje. Kaga ma dan haka ne ma Allah yake ambaton wannan cikin Alkur'ani har yanzu muke karanta ta a surata Ali Imran. Muke karanta wannan aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi. Allah yake wallahu sami'un alim. Allah mai ji ne, mai gani. To haka zamu ci gaba da karanta wa'annan sauran ayoyi wanda suke bayanin yadda aka yakin Uhud har ya kare da cewa musulmi sun yi suka samu nasara daga farko. Amma aka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan du'a du'e din nan suka gangaro su ma su je samu ganima suka ce an gama yaki. Khalid bin Walid bai shiga yaki ba, yana zaune yana kallon waɗannan da suke kan waɗannan mutane 40, yana ganin sun dare an bar mutum 12 kawai. Sai ya taho ya samu ya hau ya tura mutane suka hau aka karkashe waɗanda suka yi taura din, sannan ya farma musulmi ta bayan su. A lokacin ne aka karkashe musulmi, sai da aka kashe mutum 74 daga cikin su, 4 daga cikin muhajirun, 70 daga cikin al'ansar, wanda daga cikin wanda aka kashe hadda Hamza bin Abdul Muttalib Asadullahi, wanda shi kuma saboda irin abin da ya yi a yakin Badr a Hindu matar Abu Sufyan lokacin bata musulunta ba, daga baya ita ma ta musulunta, ta dauki hayar Wahshi bawa ne na Jubair ibn al-Mut'im, ta dauke shi haya. Shi ma kuma Jubair ibn al-Mut'im yace idan ya kashe Hamza ya zamanto da, saboda haka shi bai je ya je yakin ba dan ya koma ba dan kawai ya kashe Hamza yake so. Yace aka ce masa ya kashe, in ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada masa abin da zai masa, in ya kashe Sayyidina Ali ya gaya masa abin da zai masa, in ya kashe Sayyidina Hamza ya gaya masa cewa shi dani. Yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsararre ne, ba zai iya ba. Amma Sayyidina Ali a tarihinsa ba wanda ya fito na fito da shi face ya kashe shi, saboda haka ba zai yadda ba. Hamza kuwa to zaki ne, idan zaki ne jarumi ne da ba wanda zai iya masa. Yace sai ne masa kwanto har na gano lokacin da zan samu, wato a lokacin da bai san ina jin sa ba, sai abin sai in far masa. Haka kuwa yayi ma Hamza, yayin da Hamza ya ga aka yi ma mushrikai dauki, yanda malaman mu suke gaya mana, akwai malamin mu Sheikh Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Allah ya kara masa lafiya da imani, da yake yana daga cikin waɗanda suka san tarihin Madina da can gaske. Shi da shi muka je har wajen yake nuna mana duk yanda aka yi. Yace lokacin da musulmi suka farma mushrikai, sai da suka dangana da Abiyar Ali, sai da suka dangana da miƙaci dutsen Ayr, wanda yake sai ka ƙetare miƙaci in ka zo fita daga Madina. Sai da suka dangana da yanka duk kaga duba gan tun daga Uhud, sai da suka dangana, sai da abin suka dangana da nan wajen da suka da musulmi suka kai musu farmaki. To Hamza bayan ya kora su ya juyo zai dawo inda kuma ainihin wato gundarin rundunar musulmi suke. Shi Wahshi sai ya buya a bayan wani dutse da ya gan shi yana zuwa, akwai irin karamin mashi nan na mutanen Habasha wanda ake ce masa Al-Harba, wanda shi ne ake cewa ausijir karamin mashi, irin karamin mashin auzulawa ɗin. Shi ne ya same shi ya cike shi da shi, ya same shi a zuciyarsa ya faɗi ya mutu ya shahada. To a kuma wannan lokacin ne da kuma Khalid ya zo ya farma musulmi, shi ne aka karkashe waɗanda aka yi musulmi wajen 70 suka yi shahada, har aka ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo. Akwai Abu Amir wani wato mai bauta a cikin sauma'a a cikin bautar wajen Nasara, ya yi rami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin ramin. Talha bin Ubaidillah shi ne ya cuci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago shi aka jefe shi wannan Ibnu Qami'a ya jefe shi da dutsen har ya karya masa wato haƙorinsa na ƙasa, ruba'iyya ɗinsa wadda take kusa da fika. Kuma ɗaya dutsen ya same shi, ya sami hular kwalkwalinsa, sarƙar take hular kwalkwalinsa, ya sanya har sarƙar guda biyu daga ciki suka faɗa cikin goshinsa. Abu Ubaidah bin Amir ibn al-Jarrah ya zo ya kama da haƙoransa ya finciko su don ya fito da isu daga jikinsa, wanda dalilin haka Abu Ubaidah ya rasa waɗannan haƙoran nasa guda biyu na gaba, suka zube. Aka wanke masa jini, sannan aka ja shi aka cigar da shi. Akwai wani kogo wanda yana nan a jikin dutsen Uhud, wanda kogon har yanzu yana nan. A nan aka hau da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauka muryar sai yana cewa ilayya ibadallah ku zo zuwa gare ni saboda a lokacin da ya sauka kama musulmi zafin kisa da ake musu domin daga an kowa daga yaji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kafire din sai su abdullahi sai su dauko dauki zuwa kokari su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka yana ja zuwa ga dutsen Uhud zuwa ga wato rokuna na dutsen Uhud to suna yin haka wannan sai ya rage kisan da aka rinka mai musulmi duk suka mai da hankalin su ga baki daya akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan ne Talha bin Ubaydillah sai hannun sa ya shanye saboda harbin da kibiya suka rinka mai hannun sa yana kare kibban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan sa kada ya dauko yanda za a ganshi kibiya ta same shi su kuma duk sun mai da hankalin su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce wannan kissar za mu gani yadda abin ya kasance da yadda Allah madaukakin sarki ya kissata mana ita da yadda darussa domin Allah madaukakin sarki ya yi wannan ne domin ya koya mana musulmi a wannan zamani darasi wanda hatta a ƙarshen zamani a cikin tarihin al'ummar musulunci ba za mu taɓa mantawa da wannan darasi ba na yakin Uhud to su ne waɗannan ayoyi wanda za mu karanta insha Allah za mu ci gaba da su a darasinmu na gobe zuwa ƙarshen kissar amma wannan shine takaitaccen abin da ya faru a wannan kissa ta Uhud wanda nasara ce ta zo ma musulmi daga baya bayan nasarar ta tabbata sai aka sada umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ganima wanda yake halalci amma rauni ya dauki waɗansu daga cikin musulmi ya zamanto suka sada umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba suka bar wajen da Allah ta'ala manzo Allah yake musu kada su bari suka saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala ya yace musu innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu an Allah yake yi musu afwa saboda Allah ya yi wannan abin domin hikima kuma hikimar shine a san cewa saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar musiba bace sabo ne na umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya amma jibi abin da ya kawo irin wato zafin da musulmi suka dantsana akan wani manyan musulmi suka mutu daga cikin su ga Hamza ga Mus'ab ibn Umair ga Abdullah ibn Haram ga Anas ibn Nadhr ga sunan waɗanda duk suka yi shahada wanda matsayinsu a wajen Allah ta'ala babu kamarsu a cikin shuhada a bayan ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya ce ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan musu shaida a wajen Allah cewa sun mutu suna kare addinin Allah su ne na ƙarshen wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kafin rashin lafiyarsa na ajali ya je ya tsaya a Uhud ya nema musu gafara Allah ya sake maimaita wannan magana ya ce ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan yi musu shaida to wannan shine za mu ga natijar yakin da kuma irin darasin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana akan wannan kissa wanda akan wannan yaki wanda aka saukar da ayoyi ga sunan wajen 60 za mu karanta a nan gaba duk akan wannan kissa muhimmiya a cikin tarihin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya rayar da mu akan da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirtar da mu daga wurin da zamu kai daga wato makamin da zamu saba ma Allah mu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk